الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. بايها كأموال المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو ميتالي نيوة لكم أبودياغ الله سبحانه وتعالى دا تكين يردرسا يساكي حد أمو أولنا مريسي نا litinin wanda shine ɗaya ga watan Ramadan a shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 6 ga watan 6 a shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya. Har yanzu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara yabo gare shi da ya sake dawo da mu, ya kuma ba da lafiya da rayuwar sake komowa don ci gaba da darasin tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke karatunsa a wannan wata mai albarka, wata na Ramadan, wanda wata ne mai alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ware mana shi ya fifita shi akan sauran watanni, musamman waɗanda dai ake ibada a ciki, ko in ce yana cikin watanni mafifita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, domin ibada ta musamman da ya umarce mu mu aikata a ciki, wato azumi. Kamar jiya muka rabu a wannan wuri muka yi sallama da junanmu cewa in Allah maɗauki ya ƙaddara ya kai mu baɗi, za a dawo a ci gaba da wannan karatu. Irin wannan zaman da yadda aka zauna haka muke, mafi yawa fuskokin su ne fuskokin mu ɗin kuma mu ne, gashi dai Allah maɗauki ya ƙara dawo da mu, wanda wannan shi kansa akwai wa'azi babba a ciki da lura da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da lamuransa. Dama kwanaki jujjuyawarsu a wurin Allah ba wata wahala ba ne, mu ne a wurinmu muke ta lissafe-lissafe, muke tsare-tsare a yi budget a yi menene, amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ke dama ya ambata mana wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, wuni a wurin Ubangiji kamar shekara 1000 ne a lissafinku, za ku shekara 1000 kuna lissafi amma a wurin Allah kwana 1 ne. To yanzu saboda kasancewar yana da cikin dama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana na alamatus sa'a, wato in sa'ar tashin alkiyama ya kusa za a samu taqarubu zaman, lokuta za su matsi juna su kusanci juna, a shekara ɗaya sai kaga kaman wata guda, wata guda ka ganshi kaman mako ɗaya, sati satin ka ganshi kamar wuni, wunin kaman sa'a ɗaya. To haka muke, wanda duka kuma waɗannan abubuwa suna nuna mana mu ji tsoron Ubangiji sosai, mu koma zuwa gare shi, mu tuba daga laifuka da muke aikatawa, mu kyautata alaƙarmu da shi, ko za mu samu babban rabo a wurinsa kuma mu tsira, Allah sanya mu aljanna bayan rasuwarmu. Allah maɗauki ya ƙaddara kamar yadda na ambata mana mu sake dawowa domin ci gaba da inda muka tsaya a shekarar da ta gabata, a wannan littafi da muke karantawa mai albarka, littafin tafsirin Malam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wanda na zaɓe shi don mu karanta. Na gaya mana dai tun darasinmu na farko, wannan littafi lura da kyawun manhajin da salo na rubutu na wannan bawan Allah, da kuma ƙarancin abin da ke cikinsa na kurakurai musamman ta ɓangaren aƙida, kuma sannan dai girmamawa ne shi karanta wannan littafin ga malamanmu da suka rubuta littattafai, wanda kullum ko da muna jin muna da tamu fahimtar, to mu riƙa karanta nasu mu fahimci abin da suka ambata, mu fa'idanta da abin da suka rubuta, ko da akwai abin da nan da can za a iya ƙara wani abu don ƙarin fa'ida za mu iya samu. Wanda ni a tsarin da na tsara ma kaina kuma da ‘yan uwa muke tafiya tare da ku, galibin darussan da muke yi a irin wannan salon na kan ɗauke su. Yana da kyau kafin a ce mutum ya iya hutsawa ta kowanne gefe ya faɗi abin da ya ga dama a kan Alƙur'ani, to samu ya fahimci abin da malamai suka ambata, kullum ya dangana kansa zuwa ga cewa shi ɗalibin ilimi ne mai koyo. Allah subhanahu wataala kuma yana sa masa albarka cikin abin da yake karanta. Muna roƙon Allah mu ɗauki albarka cikin duk abin da za mu ambata. Kamar dai da kuma ba baƙon abu ba ne, a duk shekara mukan ambaci ‘yan uwa musulmi waɗanda suke ba da gudunmuwa wajen taimakawa wannan aiki, da mun sani dai aikin ku da kuka zauna anan ku kuke yinsa, sai ni da na zauna nake surutun. Muna fata Allah maɗauki da ni da ku Allah ba mu taufiƙi. Can kuma a gefe a ɓoye akwai wasu wanda su suke babban aikin mai muhimmanci, wanda idan da ba su yi wannan aikin nasu ba, la'alla daga iya ni da ku a wannan wurin a cikin masallacin nan shike nan iya abin inda zai tsaya. To amma kasancewar akwai hannu da suka sa na ikhlasi da yi don Allah, musamman 'yan kwamitin da suke ta ɗawainiya wajen tattara abu tsakaninsu domin su ga cewa an yaɗa wannan karatu, da gidajen rediyoyi daban-daban da suke ɗaukar nauyi ta hanyar wasu bayin Allah da suka ɗauka, wanda insha Allahu ta'ala lokacin da muka go bayanai na rufewa duk za mu ambaci waɗannan bayin Allah, ba don komai ba illa don a ƙara nuna musu an yarda da abin da suka yi. Kuma muna roƙon Allah shi ma ya yarda ya karɓi abin da suka yi ɗin, kuma ya ba su lada. Allah ya sa shi ne ko kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za su zama musu sababin tsira ran tashin alƙiyama. Darasin da muka tsaya na bara a cikin dai siyakin abin da Allah maɗauki ya ambata mana ne dangane da ƙissar Maryamu mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, da abin da ya faru gare ta tun daga haihuwarta, da kuma yadda Allah maɗauki ya zaɓe ta ya sa ita ce ta haifi wannan babban annabi kuma manzo na Allah, shine Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, da yadda mala'iku suka yi mata bushara da cewa za ta haifi wannan ɗa. To in muka manta ba dai mun karanta tun daga farkon inda muka ji mallam ya karanto, na ce karanto mana saboda siyakin nan, can ku ji shi daga asalin inda ya faru, ba wai saboda nan ne muka tsaya ba. Kuma mun karanta sharhin hatta na shi mallam As-Sa'idi har zuwa inda ya ambaci wasu daga cikin karamomi ko in ce mu'ujizozi da Allah maɗauki ya baiwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam, abubuwan da ya ambata. Ya ce wa rasulin ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri, har zuwa ƙarshe mun karanta wannan bigile inda dai ya ambaci shi malam Nasir Sa'idi ya fassara waɗannan ayoyi. Ba so nake in mai da mu baya ba, amma babu laifi mu karanto a dunkule fassara waɗannan ayoyin gaba ɗaya, sai kuma mu zo mu karanta abinda malam Sa'idi din ya ambata daga inda yace wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati, nan ne ba mu karanta ba, haka ne ko? To a jerin gwanan waɗannan ayoyi don mu fahimce su yadda suke, kuma da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wannan labari mai muhimmanci. Allah subhanahu wataala ya ce id qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al-masih عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. كأنبتا أنا قاوة من ذن ألا صلى الله عليه وسلم يا يند ملائكو سكتشي يا مريم ونشيني سونا مهيفير النبي عيسى عليه الصلاة والسلام سكتشي متى يا مريم إن الله للي ألا يبشرك يعني مكي بشارة بِكَلِمَةٍ مِنْهُ da wata kalma daga gare shi. Mun yi magana akan wannan, mun ji maganganun malamin da ba ku manta ba. Kalmar nan ita ce Annabi Isa alaihi salatu wassalam bima'ana abinda Allah ya halitta da kalmar kun fakana ma'ana ta kun fayakun shine ma'ana bi kalimatin minhu domin ba za ka fahimci cewa wata kalma nan minhu ya zama ana nufin min din nan juz'i abin nan tabi'idiyya ce ana nufin juz'i na zatin Allah ba kamar yadda kiristoci suka fahimta cewa bi kalimatin minhu kalma ce daga Allah ma'ana wani bangare ne na Allah wannan ba daidai bane Allah subhanahu ta'ala zatin sa daban duk wanda ba Allah ba kuma halittar Allah ne halicce shi amma abinda ake nufi bi kalimatin minhu kalma ce daga Allah ta cewa kun fayakun wannan kalmar da ita aka halicce annabi Isa alaihi salatu wassalam ba ma'anar cewa shi dane na Allah ba kamar yadda su kirista suka fahimta ismuhu sunansa almasihu Isa ibn Maryam kuga shi almasihu suna ne da Allah madauki kira annabi Isa da shi ismuhu almasihu kuma shine almasihu alhaqiqi na hakika wanda zai zo kafin tashin alkiyama yayi abinda Allah madauki ya umarce shi duk a cikin wannan zamani na shugabancin da kuma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi suka kara tabbatar da haka Isa ibn Maryam Isa ne shi dan Maryam a yaren Ibriya da Siriyaniya suna ce masa Yesu da Larabci kuma Isa duk ma'anarsu daya sunansa Isa ibn Maryam kun ga ba ce ibn wani mutum aka kawo sunan wani mutum ba saboda ba shi da uba daga mutane mun gane wannan kuma ma ba shi da uban kwata-kwata Allah bai halicce shi da uba ba ko ta hanyar uba ta hanyar uwa kadai aka haife shi ba kuma saboda uwar ta yi abin da ba daidai ba ne a'a saboda mu'ujiza ce daga Allah ya kaddari ya umarci mala'ika Jibrilu ya hura iska a cikin gaban Maryam wanda kuma Allah mai iko ne akan komai sai wannan iskar da aka hura ta zama ciki sai aka samu annabin Allah kuma manzon Allah Isa alaihi salatu wassalam wajihan fid dunya wal akhirah mai daraja ne a duniya da lahira haka ko wani ya bauta masa ya bar Allah wannan ba za ta rage masa darajarsa ba Allah ya kira shi wajihan mai daraja ne kuma mai kima fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin kuma na cikin makusanta da Allah madauki ya zaba ya kusantar da su gare shi wayukallimun nasa kamar da muka ambata shekarar da ta gabata a wannan wuri mutum zai mamaki bushara ake yi kuma sai ake fadar abubuwan da zai aikata har ma ake fada su kamar sigar ya riga ya fada wannan duka Allah madauki ya haka ne don ya kwantar da hankalin mahaifiyarsa da za ta zo tsakiyar mutane da da ba tare da an santa da miji ba mutane za su tuhume ta da cewa ai zina ta yi ta same shi Allah yake gaya mata ta kwantar da hankali ita ba danta ba na zina ba ne sannan ita ba mazinaciya ba ce sannan dan ma kuma annabi ne ga abin da zai yi ga abin da zai yi ga abin da zai yi naka wanda ko zai zo yi waɗannan abubuwa na alheri ai abun kwantar da hankali ne gare ta cewa kada ta damu ko mutane sun zarge ta to dan nata ga yadda zai zama sai sai zo da shi nan da sigar mudari'i zai zo zai kaza zai kaza zai kaza wai kallimun nasa zai magana da mutane fil mahdi yayin da yake cikin zanin goyo shine al mahd wa kahlan haka na lokacin da ya zama babban mutum in an ce kahl dan shekara wajen 40 shine ake ce makahl bai zama dattijo ya tsufa ba annabi Isa a lokacin nan zai magana yana yaro jariri kamar da Allah madauki ya ba mu labarin a suratu maryam yadda wannan abu ya gudana قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا تين ينا كرمي يفد ونه وإتيك نبدا في المهد وكهلا كما يجل مزي مغنى ومن الصالحين كما نتكين صالحا متهن قالت سي مريم تتي ربي يا أبنجزي أنا يا زي يوه تنا استقراب أبو تيا يا قزي يوه يكون لي ولد أشي ني إنسا متأه ولم يمسسني بشر الهالك نمجي بي تبا تبا نبا با تبا سامن سادوا دني دا نمجي با قال سي الله يتي كذلك حكا نمي دكيك غني الله الله سبحانه يخلق ما يشاء حكا يكي حلتا ابن ديسو لكي تكين ابو بوان ديسو يحلتا هو وانا دادا ذا اباكي ينا تكين جملة ابن الله يسو يحلتا إذا قضى أمرا shi dama lamarin Allah yadda yake shine in yi hukunta wani lamari ya rubuta shi cewa zai auku fa innama yaqulu lahu kun fayakun zai ce wa abai kasance sai kasance nan mun yi maganganu bara akan wannan matsala da abinda malami suka tattauna akan muqatabatul ma'dum abinda ba shi a ne masa magana ko ba a yi masa magana ai ba kuma ta ba al-ma'dum yantasimu ila qismain ma'dumun fil ilmi wa ma'dumun fil kharij nan abinda yake abinda ake magana ma'dumun ne fil ilmi kuma Allah mabuki saboda ya san komai babu wani abu da bai sani ba to zai iya magana da abinda yake babu shi dan ya samu dan a same shi shi yasa fa innama yaqulu lahu zai ce da shi abin abin kuma fa da babu shi to amma sai a ce da shi kun ka kasance kuma sai abin ya kasance kaga ashe abinda babu Allah ne masa magana kai ku ba dama kai magana da abinda babu tunda kai abinda ka sani shine al-ma'dumu ko abin da ka sani shine abin da yake fil khariji ko abin da yake laysa fil khariji inma huwa fi dhihn baka ma san shi ba sai dai ka sawwara shi a zuciya wa yu'allimuhu alkitaba Allah kuma zai ilmantar da shi littafi mun tattauna me ake nufi mana ya kawo mana maganganu alkitab abinda ake nufi da shi ko littattafan da suka gabata jinsin su Allah ya koya masa gashi an aiko da littafi kaza zuwa ga annabi wani manzo wani ya zo da littafi kaza kuma da ya kunshi da abinda suka waɗannan littafai suka kunsa ko kuma abinda ake nufi yu'allimuhu alkitabata Allah ya ilmantar da shi rubutu ya zama ya iya rubutu wannan yana da cikin kalmomi ko ma'anonin da malam Sa'idi ya zaba a cikin karatun da muka yi bara wal hikmata sannan Allah zai ilmantar da shi hikima hikima ita ce sunna hikima kuma ita ce har yanzu ma'rifatu asrari ash-shari'a kamar da malam ya ambata mana wat tawrata Allah zai ilmantar da shi at-taurat da ya biya annabi Musa wal injila da kuma injilar da za a saukar masa warsulan kuma sannan Allah zai sanya shi ya zama manzo ila bani isra'ila zuwa banu isra'il in yazo zai ce anni qad ji'tukum bi ayati ni nazo muku da wata aya da wata alama da za ta nuna gaskiya ta cewa ni manzo ne daga Allah mir rabbikum kuma wannan aya daga ubangijinku take anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri ni zan halitta muku kun ga dangane halittawa zuwa ga kansa inni akhluqu lakum zan halitta muku min at-tini daga yumbu daga tabo zan kwaba tabo in hada ka hay'ati at-tayri kun ga sai ce ka hay'ati at-tayri kamar yanayin tsuntsu mana yadda tsuntsu yake haka zan yi shi daga tabo fa anfuku fihi sai in busa rai a cikin sa sai in busa sai in busa iska kai a cikin sa fa yakunu tayran amma kuma bi idnillah sai zama tsuntsu da idinin Allah kun ga wannan abun da Allah subhanahu wata'ala ta hanyarsa aka halicci annabi Isa sai Allah ya biya annabi Isa shi ma irin wannan abun yayi domin nuna mu'jiza cewa wanda yayi wancan din shine dai wanda wannan duka da idinin Allah kuma ya faru fa yakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha sannan zan warkar da wanda aka haife shi makafo baya gani wal abrasa da kuturu in aka ce wanda aka haife shi baya gani kuta kuta ba yana da rai ne ya zama makaho sannan aka yi wani abu ba wanda wani likitoci ma za su iya irin wannan dabaru in mutum ya ba shi yana da ransa ya makance kila ai wani aiki ai masa operation a sa wani abu ko amma wanda aka haife shi baya gani sam sai annabi Isa ya dawo da shi ya dawo masa da ido sai ya zama yana da ido yana gani wannan lalle aya ce daga Allah sannan wal abrasa da kuturu yana da ciwon baras fatarsa ta lalace ta yi wannan alamu na wannan ciwo amma daga ya taba shi ko ya masa addu'a sai ya tashi a matsayin wato sumul da shi lafiyar sa jikinsa da fatarsa da kansa da kowane bangare nasa da gabubban jikinsa duk su miƙe sannan wa uhil mauta zan kuma rayar da matattu ko ina rayar da matattu mutum fa da ya mutu yana kabarinsa annabi Isa ya taba kabarinsa sai ya tashi ya fito daga kabarin kuma ya dawo da rai duka wannan da izinin wa da izinin Allah shi yasa yace bi idnillah da izinin Allah kun ga bai ce da karfi na ba kuma duka dan Allah ya nuna mana cewa ba shine Allah ba kuma ba dan Allah bane shi yasa aka umarce shi ya fadi wannan bi iznillahi bi iznillahi bi iznillahi sai mai tawa wa unabbi'ukum kuma sannan ina ba ku labarin bima ta'kuluna abinda kuke ci wa ma tadkhiruna fi buyutikum da abinda kuke ajiye shi a gidajenku inna fi dhalika lillahi a wadannan abubuwa da aka ambata la ayatan akwai aya lakum a gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani sai ce wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati to wannan aya akan ta zamu tashi wajen karanta nassin tabi'a wannan malam sa'id yace wa musaddiqan bayan rasulan da yazo da ayoyi shi a kashin kansa manzo ne sannan kuma musaddiqan ne mai gaskatawa ne lima bayna yadayya ga abin da yazo gabani na min at-taurati na daga at-taura da tazo domin at-taura tazo gabani annabi Isa mun san wannan ko wa aka bi at-taura annabi Musa alayhi salatu wassalam to Allah ya sanya annabi Isa ya zama mai gaskatawa ne ga at-taurar annabi Musa wali uhilla lakum kuma daga cikin manufofin zuwa nan har yanzu shine in halatta muku ba'd alladhi hurrima alaykum wani sashe na abin da aka haramta muku a at-taura an haramta wa banu isra'ila wasu abubuwa kar a ci kaza kar a ci kaza kar a ci kaza to annabi Isa shi kuma Allah sai ya aiko shi dan ya halatta musu wasu ba duka ba shi yasa yace ba'd alladhi hurrima alaykum wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku waji'tukum bi ayatin min rabbikum na kuma zo muku da aya daga ubangijinku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku bi abin da yace ku bar abin da ya hana wa ati'un ni kuma ku min da'a wannan ya nuna karfafa maganar nan cewa asalin musulunci shine me at-tasdiqu bir rusul wa ta'atuhum ko ibadatullahi wa at-tasdiqu bir rusul kowa ya shaida da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma a gaskata manzanni kuma a yi musu da'a sai ce inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu lalle Allah ubangiji na ne kikenan maganar zamansa da ko zamansa Allah ta fita ta tashi shi aka umarta ya faɗi wannan inna allaha rabbi Allah ubangiji na ne wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu to ku bauta masa hadha siratul mustaqim wani ita ce hanya mai kakkiya mai daidaiciya ashe ibadatullahi wahdahu wa ta'atu rusuli wa tasdiquhum shine me siratullahi almustaqim wanda kullum muke roƙon Allah ihdina siratul mustaqim ma'ana Allah ka dora mu akan imani da kai da da'a ga manzanninka da tabbatar da haƙƙin su na manzanci Allah ce falamma hasa isa min umul kufra to mu karanta nassin malam sa'idi kafin mu ji wannan kuma aya ta gaba insha Allah za mu daure mu ga cewa mun tafi yadda iya abin da malam sa'idi ya ambata sai abin da tilas sai an fita dan a kawo na fa'ida tsawaita wa'azi zai ragu insha Allah illa dai cikin abin da babu makawa sai an fade shi amma insha Allah zai zama a takaice za mu tashi kamar da na ambata mana inda yace wa musaddiqan lima bayna yadayya cikin abin da malam sa'idi ya ambata wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura kuma ina mai gaskata abinda yazo gabani na ma'ana kafin ni in zo a matsayin manzo abinda yazo ga wani annabin da ya gabata wani manzon da ya gabata sai fassara shi min at-taurati na daga at-taura ni nazo in gaskata ta wannan yana nuna ashe annabi Isa bai zo dan ya soke aikin at-taura gaba daya ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da Allah ya bashi al-Qur'ani Al-Qur'ani ya soke aiki da At-Taura, ya soke aiki da Injila, ya soke aiki da duk wani littafi kafin sa. Ko? To shi ita Injila da zuwan Annabi Isa bata zo dan ta soke aiki da At-Taura gaba ɗaya ba, sai dai a canza wani abu daga ciki, a sassauta abin da mai tsanani ne mai wahala. Za mu zo mu ji. Malam Sa'id yake cewa ai ma'ana ataitu nazo bi jinsi ma ja'at bihi At-Tauratu. Da jinsin abin da At-Taura ta zo da shi irin shari'ar da At-Taura ta zo da ita ni ma irin ta nazo da shi wa ma ja'a bihi Musa alaihi salam da abin da Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi to malam Sa'id yake cewa wa alamatu sadiqi alamar mutum mai gaskiya an yakuna khabaruhu min jinsi khabari sadiqi alamar cewa wani mai gaskiya ne shine labarin da zai zo da shi ya zama jinsi ɗaya ne na irin waɗanda suka zo gabaninsa daga cikin masu gaskiya, ma'ana kada ya zo da wani abu daban wanda ba a taɓa jin wani ya faɗe shi ba, ma'ana in dai mutum mai gaskiya ne to maganarsa ta zama irin ta masu gaskiya, kada ya zo da maganar da irin ta masu ƙarya ce. Ko alamar mutum mai gaskiya shi ne maganarsa ta zama jinsinsa ɗaya da wato as-sadiqi ko khabarus sadiqi, yukhbiru bis-sidqi maganarsa gaskiya ce, wa ya'muru bil-adli yana umarni da adalci, min ghairi takhalufin ba tare da sabawa abin da aka sani ba, wala tanaqudin ma'ana ba tare da wannan gefe na sabawa wannan ba, ba kuma tare da tufka da walwara ba, bi khilafi man idda'a da'awa kadhiba safanin wanda ya da'awa ta ƙarya, wanda ya da'awa da'awar ƙarya, khususan a'zamu da'awa wa hiya da'awan nubuwa, musamman addu'a mafi wato da'awa ba addu'a ba, da'awa mafi girma ita ce da'awar annabci, babu da'awar da ta kai wannan da'awa. Aina shi ga mana bambancin tsakanin da'awa da kuma da'awa, ko wajen rubutu zaka gane da'awa wanda muke magana anan mai alifun maqsura a ƙarshe da dalun da ainun da wawun da kuma alif maqsura mai kaman ya'u, ya'u mara dugo ita ake cewa alifun maqsura da larabci, alif amma maqsura, to wannan ita ake nufi da'awa, kamar mutum da abinda ake nufi ita claim, kai claiming wani abu shi ake nufi da wannan da'awa. Waccan kuma wadda take dalun da ainun da wawun da ta marbuta da'awatun ita ce kira da addu'a, mun fahimci wannan yau, amma wadda muke magana ita ce mutum ya claiming wani abu, ya ce abu kaza nawa ne, filin wane nawa ne, ko ni wane ne, mutum ya kira kansa ko shi dan wane ne, ko shi sarki ne, ko shi malami ne, ko makamancin wannan, wannan da'awa ke ne, ko mutum ya zo ce shi annabi ne, a kun ga da'awa yi, to wannan da'awar ita muke magana. Wace ce kuma mafi girma, mafi girman da'awa ita ce mutum ya ce Allah ne ya aiko shi, shi yasa a kun ga a Qur'ani wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un, ko wane ne mafi zalunci, kun ga ma'ana ai la ahada azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya, babu wanda ya kai wani zalunci irin mutumin da yayi da'awar wato ya dangana wa Allah wata magana ta ƙarya wanda Allah bai faɗa ba, yace Allah ya ce kaza, to babu wanda ya kai shi zalunci, ko kuma mutumin da yace an min wahayi alhali ko ba a masa wahayin komai ba, aw qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, ko kuma yace zan saukar da irin abin da Allah ya saukar, to babu wanda ya kai wannan, kaga kenan shi yasa malam ta nan ya hango wannan maganar cewa a'zamu da'awa da'awar da tafi girma ita ce da'awar annabci. Allah ya sa mun fahimci gurin, sai ce wa huwa da'awan nubuwa fal kadhibu fiha, wanda ya ƙarya a wannan da'awar yace shi annabi ne bayan ku ba annabi bane, la budda an yadhhara li kulli ahadin kadhibu sahibiha, tilas ne ƙaryar mai wannan da'awar ya bayyana ga kowa da kowa, ka duba tarihi na duk mutanen da suka taɓa da'awar annabci har zuwa yau din nan, ya tabbata dama a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai hadithin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ina cikin Bukhari, la taqumu sa'a hatta yub'atha dajjaluna kadhabuna 30, kiyama ba za ta tashi ba sai an aiko ko kuma an samu, abin da yake nufi anan kenan, sai an samu dajjalun maqaryata 30 guda 30, a wata riwayan qariban min 30 wato kusa da 30, a riwayan Thauban shi ma ya ambaci wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kafin tashi alkiyama za a samu wasu mutum sun kai 30 ko kusa da 30, kulluhum yazumu annahu nabi, a wata riwayan kulluhum yazumu annahu rasulullah, kowanne zai riya wa mutane cewa shi manzo ne na Allah, annabi sallallahu alaihi wasallama yace la nabiyya ba'di, babu wani annabi kuma a bayana, domin akwai hadisai ingantattu da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da dama ya ambata cewa shine khatamun nabiyyi, gashi nan Allah madauki ya gaya mana dama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu bai zama uban daya daga cikin ku ba daga cikin ku ba uba ne ga kowa daga cikin ku ba amma shi menene manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa ma'ana da shi aka cika annabawa baki daya akwai riwayar hadisi malamai sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa na kasance a wurin Allah a rubuce cewa ni ne khatamun nabiyyin wa adamu munjadilun lokacin annabi adam yana tsakanin wato at-tin war ruh tun ma ba a busa masa rai ba lokacin da aka gina annabi adam da yumbu kafin a busa masa rai ya zama adam to a rubuce a wurin Allah an tabbatar ni ne cikamakin annabawa wannan abun kun gani na mana cewa ashe wannan sanannen abu ne shi yasa har babin aqida malamai suna rubuce da yawa akan su aqidatu khatmin nubuwa aqida ce sananniya ta ahlus sunna cewa tilas mutum yayi imani babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun sani mun karanta asira an samu wasu mutane da suke da'awa daga cikin su kamar Musailima al-Kazzab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya sa masa suna al-Kazzab kuma ku duba ku gani yanzu kafin ka ji mutumin da ya rike sunan Musailima yace ibnu wane da wahala Allah madaki diya hana wannan sai ga abin da yafi shahara a bakin mutane shine wa Musailimatul Kazzab da haka ma aka san shi Musailimatul Kazzab har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana kan wannan da'awa a zamanin sayyidina Abubakar aka kashe shi yayi da'awar cewa shi ma ana saukar masa ayoyi kun san da kissoshi na da'awoyinsa na shirme da yake karantowa yace Qur'ani ne an sami irin su Al-Aswad Al-Ansi daga Yemen shi ma yayi da'awar shi ma annabi ne sahabbai ne suka kashe shi zamanin sahabbai suka kashe shi an samu har yanzu wata mata ana ce mata Sajjah ita ma ta yi da'awar ita ma annabi shi ita boka ce sai ta yi da'awar ita ma annabi ya ce lokacin wannan Musailima ya aure ta aka samu kun ga kenan annabi miji da mata annabiya na ƙarya fa amma kuma a haka lokacin da aka kashe shi lokacin yakin Yamama zamanin sayyidina Abubakar shine ita kuma sai ta tuba ta musulunta tace a ga mijin da yace annabi ne kuma an kashe shi wannan abin yayi mata tasiri har ta musulunta aka samu Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi shi ma daga baya amma shi ma ya musulunta sannan aka go aka samu irin su Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi shi kuma an same shi ne bayan kisan Husain radiyallahu ta'ala an wanda ya zo ya da'awar yana taimakawa ahlul baiti ya yi ta yawo yana kashe waɗanda suka sa hannu a kisan Husain mutane suka goyi bayan sa zamanin khalifancin Ibn Zubair a Makka an yi dai daru da shi sosai to bayan wani abu ya nutsa ya yi da'awar yana tare da ahlul baiti ta wannan sura sai aka fara jin wasu maganganu shi ma ya da'awar annabci ana zaune da shi sai ya ce ai dazun nan mala'ika Jibril yanzu ya tashi daga nan ya zo ya kawo min sako daga Allah daga nan shi ma maganarsa ta ƙare babu wani wanda yayi irin wannan da'awa sai face kamar da malam ya ambata anan kafin ya mutu ko ma bayan ya mutu sai ya tabbata gaba ɗaya al'umma sun fahimci cewa ƙarya yake wannan da'awar ba da'awa ce da ake barin mutum a kanta ko ya daɗe yanayi ko kuma a ce lamarinsa har ma ya kama hankalin mutane a daɗe a kansa ba kun ga waɗanda suka yarda da Musailima zamanin sayyidina Abubakar sai na Abubakar ya daura damarar yaki a yake su lokaci guda aka gama da su shikenan magana su ta ƙare ba a sake jin kuma lamarin Musailima ba to haka duk mai da'awa a zamanin yanzu akwai suna nan da yawa an yi da yawa wani ma yana ba da labari ya ga wani mutumi ya ba shi lift a mota ya shigo sai wani littafi daga saman dashboard ɗinsa zai faɗo sai kai hannu zai tare sai ce a bar shi wannan Qur'ani ne ba a gama saukar da shi ba to sai ce me kake cewa sai ce ba kile ba za ka fahimci zance na ba ni annabi ne yana tuka motarsa wai shi annabi ne shi ma Allah ya koshi a wannan zamanin wannan Qur'anin sa ne bai gama cika ba ana saukarwa har yanzu irin waɗannan makaryatan akwai su a wurare da yawa wannan ya faɗi wannan akwai kun san dai kissar Mirza Ghulam Ahmad ko Al-Qadiyani na kauyen Qadiyan gari ne kauyen su ne sunan su Qadiyan shine ake ce musu al-Qadiyan shine ake cewa fikirar ta su ake kiranta Qadiyaniya da lokacin shi da ma gida ne gidan su ya tashi a gidan da suke goyawa mulkin mallaka na Ingila a wancan lokaci a India suke taimaka musu suke ba su goyen baya suke ba su kariya to a cikin su aka samu wannan dan yazo ya da'awar ai babu wani zancen khatimun nubuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da khatimun zobe da aka ba wani abu bane shi ma zai shi ma annabi ya da'awar shine almasihu na karshe da zai zo sannan kuma a karshe da'awar wannan annabci din kuma kowa duk kamar da malamin faɗa nan duk masu irin waɗannan da'awai sai ka samu lamarin su a karshen lamari ya lalace ya balbalce kuma mutane sun gane ƙaryar su babu mutumin da yanzu duk da cewa akwai ƴan Ahmadiyya kuna jin ana cewa Ahmadiyya ko ba ku taɓa ji ba illa Allah insha Allah mu ba mu da su anan amma yanzu da'awar su tana nan a kudancin Najeriya akwai da ƙarfi yanzu Abuja kuma sun karfafa sosai su ma suna nan suna da awoyi za ku ji ana cewa ƴan Ahmadiyya Ahmadiyya Secondary School Ahmadiyya Hospital ai kuna ji ana faɗi to ƴan wannan aqidan ne suna da awar cewa wannan Mirza Ghulam Ahmad din annabi ne bayan annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirci ne kafa malaman musulunci sun yi hukunci akan kafircin waɗannan mutane duk wanda yace akwai wani annabi bayan manzon Allah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam to ba musulmi bane kafiri to waɗannan abubuwan kamar da yake faɗi anan yace fal kadhibu fiha mai ƙarya a irin wannan da'awa yayin da'awar cewa shi annabi ne labudda an yadhhara li kulli ahadin kadhibu sahibiha ƙaryar ma'abucin wannan da'awa labudda sai tilas sai ƙaryar nan tasa ta bayyana ga kowanne ahad me yasa malan ce li kulli ahad sawa'un min al-ulama wa ghairu al-ulama wal amma ma'ana da malamai da waɗanda ba malamai ba sai sun gane cewa wani makaryaci ne in dai mutum ya da'awar cewa shi annabi ne to sai Allah ya nuna masa wani haka wanda zai zo ya da'awar shi Allah ne haka wanda zai zo ya da'awar ana ba shi sako ko yana gafarta wa mutane sai Allah ya nuna masa wannan abun a rayuwarsa sai mutane sun gane cewa ƙarya yake Allah baya barin mutane da irin wannan babban claim ɗin a bar mutane kuma su ɓata da yawa a kansa Allah ƙalla duk mai ɓatan to zai ɓata ne a kan ilimi ya san abin da yake sai zama cewa son zuciyarsa sai ta sa ya ci gaba amma ba wai rashin gane abin ba shi ne abin da ke nufi sai ke cewa wa tanaquduhi nam wa tanaquduhu ai labuda an yadhhara li kulli ahadin kadhibu sahibiha wa tanaquduhu wa mukhalafatuhu li akhbari as-sadiqin da ƙaryar sa sai ta bayyana da tufka da warwarar sa za ta bayyana cewa ya ce kaza a wuri kaza kuma gashi ya zo ya ce kaza a wuri kaza wa mukhalafatuhu li akhbari as-sadiqin kuma maganganun sa sai sun saba wa maganganun masu gaskiya in yanzu irin Musailima da yazo yana karanta ya wabaru ya wabar ko ma anta illa menene udnani wa sadr waɗannan abubuwan da ya karanta kana karanta kai kaji ba qur'ani bane wannan kaza kana zancan ya wabar wabar kaman gurege shine wabar ba komai tare da kai kai ba komai bane illa udnani wa sadr wai wannan sai aka tambaye shi wannan me sai shi ma qur'anin sa ne irin na Muhammadu da aka saukar wal adiyati dhabha irin su wayannan da ayoyi da irin waɗannan ko surori ko shi ma zai karanta irin wannan wannan Allah ne yake nuna wa mutane su gane cewa wannan mutumin makaryaci ne ai shi yasa kullum muka bayyana wannan ne muna zancan Amr ibn al-As abinda ya gaya wa shi Musailima ko lokacin da ya faɗi wannan irin zance da ya gama sai Amr ibn al-As kafin ya musulunta ya ce kai Musailima wallahi kai ka san cewa ni na san kai ƙarya kake ma'ana daga jin wannan abin da ka faɗa kowa ya san cewa ƙarya kake kuma kai din kai kanka ka san cewa ƙarya kake kuma ka san ni na san kai din ƙarya kake dan haka maganar bayyanar ƙaryar waɗannan a gun mutane sawa'un malami da jahili ba wani abu ne mai wahala ba sai ni akhbaris sadiqin wa muwafaqatuhu li akhbaril kadhibin sai kaga cewa maganar sa ta dace da maganganun da kuma labaran makaryata sai ce hadha mujabu as-sunan al-madiyati wal hikmati al-ilahiyati wal rahmati ar-rabbaniyati bi ibadihi wannan abun cewa a bayyana ƙaryar mai da'awar annabci ta bayyana ga kowa da kowa tufka da warwararsa ita ma ta bayyana ga kowa da kowa sahabawarsa labaransa su sabawa labaran masu gaskiya, sannan kuma labaran nasa su yi daidai da labaran makaryata. Wannan shine abinda a sunna al-madiya ko a sunan al-madiya sunnonin Allah yadda ya saba mu'amala da bayinsa waɗanda suka shuɗe, da hikima ta Ubangiji da kuma rahama ta Ubangiji har yanzu shine abin da suke hukuntawa, shine ma'anar mujab. Shi yasa ka karanta wannan wurin mujab ba mujibi ba. In ka ce mujib ka mai da shi ismu fa'il, ka mai da shi ismu fa'il kuma labarin ya ɓace. Ma'ana haza mujabu as-sunan al-madiyati wal hikmati al-ilahiyati war rahmati ar-rabbaniyati bi ibadihi. Yadda Allah yake tausayin bayinsa, ya zai bari wani ya zo ya lalata su, ya halaka su, ya batar da su daga hanya, kuma sannan wai ba za a gane ba. Ba sai ko kun gane abin da yake nufi, kun fahimci ni kuwa? Ma'ana mutum ya zo ya ce shi annabi ne, kuma a rasa malaman da za su yi masa raddi, a kasa gane wata magana daga cikin maganganunsa cewa ƙarya yake yi, maganarsa ta zama irin layi ɗaya da ta annabawa, salim alim ai shiru har jama'a su halaka a tafi haka, wannan ba ai Allah ba zai yarda da wannan abu ba. Shine abin da yake nufi, lalle sai an samu daga cikin maganganun nan nasu a gane ƙarya ne, maganganun nan nasu ba za su yi kama da maganganun masu gaskiya ba, sannan kuma ya zama cewa a ƙaryarsa ta bayyana cewa wannan mutumin maƙaryaci ne, kowa sai ya gane haka, da malami da jahili sai sun fahimta. An fahimci ko ba a fahimta ba? To yin haka shine abin da ke nuna hikimar Allah, kuma sannan haka sunnar Allah take dama wajen mu'amalarsa da bayi, kuma tausayin da Allah yake wa bayi, tausayin da yake musu, ba zai bari su halaka ba, lalle yana wajabta wannan abin shine zai faru. Insha Allah kun gane labacin gumi. Sai ce id, domin kuwa la yashtabiqu as-sadiqu bil kadhibi fi da'wan nubuwati abadan. Gashi ya sake fito mana da ma'anar as-sadiqu, mutum mai gaskiya ba zai rikice a kasa gane shi ba bil kadhibi, da mai ƙarya a kasa gane wannan gaskiya yake ko ƙarya yake yi. A cikin da'awar annabci ba zai yiwu ba, dole ne ya zama duk mai da'awar annabci ba zai zo da shubuha mai ƙarfi ba. A wasu abubuwa mutum zai iya zuwa da shubuha mai ƙarfi da za ta ɗau hankalin mutane har a fara yarda da shi, ko misali a cikin abubuwan da suke matsaloli ne masu zurfi wanda sai masu karatu ne suke fahimtar su, to za a ga masu karatu ne kawai suke ganewa. Amma matsalar cewa wani annabi ne kuma a gane haka ko a kasa ganewa, gaskiya ba matsala ce da za a rikice a cikinta har wani ya zo ya ce maka shi annabi ne kuma baka ji tsika jikinka ta tashi ba. Mun fahimci wannan zancen? Wannan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya fahimci cewa shi ne annabin ƙarshe. Mutumin da ya karanta wannan aya ta suratul ahzab, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, wanda ya karanta wannan aya da wanda bai karanta ba, da wanda ya karanta hadisan nan sawa'un na ibn ana abu huraira da na thauban da makamantansu na khatamun nubuwa cewa babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da wanda bai karanta ba duk ya san cewa akwai hanyoyi daban-daban da zai iya gane wannan annabi ne in yi da'awa, wani ba annabi bane in yi da'awa, ko ba haka bane? Yanzu jahili kawai in yazo, komai jahilcin jahili, in wani mutum ya zo ya ce masa ni ma fa annabi ne, ko mahaukaci ne kila sai ya kusa malinsa, saboda harkar annabci girmanta ya yi girman da bai kamata a ce an samu rikici har wani ya zo ya mana ƙarya har ya rikice mai tsammanin da gaske yake yi ba. To shi ne abin da malami ke nufi. Sai ce bi khilafi ba'd al-umur al-juz'iyyah, sabanin wasu al'amuran juz'iyya haka, wato waɗanda ba na usul manya irin wannan ba, ƴan ƙananan matsaloli ko ma da na aqida ne in suna da zurfin da sai an yi karatu a fahimce su. Yanzu mutane da yawa ba shubuha ce ta ɗauke su suke yadda da maganganun 'yan bid'a ba, ai saboda 'yan bid'an sun kafa hujja alal aqalla da wata magana ta shubuha, sun ce wuri kaza ga dalilinmu, wannan abin zai iya tafiya wani lokaci mai tsawo wasu ba su gane ba. Kun gane abin? Saboda matsala ce ta nan juz'iyya, amma matsala ta annabci mutum ya zo, kun ga ban ka ce annabci ba, maganar saƙon gaba ɗaya ake yi. Yace fa innahu qad yashtabihu fiha as-sadiqu bil kadhibi, a matsaloli ƙanana ka iya samun mutum ya ƙarya a daɗe ba a gane shi ba, ko amma a manyan matsala irin wannan kowa zai gane shi wa amman nubuwatu amma a annabci fa innahu yatarattabu alaiha hidayatul khalqi aw dalaluhum wa sa'adatuhum wa shaqa'uhum ita matsalar annabci abinda aka jeranta a kanta abinda yake da alaka da ita tana da alaka ne da shiryar halitta fa baki daya shiryar halitta wa dalaluhum da batarsu ko su zama shiryayyu ko su zama batattu wa sa'adatuhum wa shaqa'uhum ko su zama masu cin nasara ne masu sa'a masu shiga aljanna ko kuma tababbu ne wanda za su shiga wuta wannan fa shine zancen annabci in ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin wa kana cikin huda kana cikin kuma sannan kana cikin su'ada in kuma ka bi wani annabi daban kace akwai wani annabi daban ko ma wannan annabi ne a zamanin yanzu bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabin gaske ne in ka bi shari'arsa ka rubu da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin dalal ka kuma cikin mene ashqiya to kaga tunda ko wannan lamarin yana da wannan alakar ba zai yi Allah madauki ya bar abin shubha ta zama ta samu wuri a cikin zukatan mutane har a ce mutane ba su gane wani da ya da'awar annabci ba su gane cewa makaryaci bane har ya yaudare su har a tafi zuwa wani lokaci wannan abun ba zai yi ba yace wa ma'lumun sanannan abu ne anna sadiqa fiha min akmalil khalqi mai gaskiya a bangaren annabci to a cikin halitta shine mafi kamala mun gane kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine mafi kamala a cikin halitta ko wal kadhibu fiha maqariyati kuma a harkar annabci wanda ya da'awar cewa shi annabi ne min akhassil khalqi yana cikin mafi kaskancin halittar Allah duk mutumin da zai zo ya ce Allah ya aiko shi bayan ko Allah bai aiko shi ba to babu mutumin da ya fi shi kaskanci domin da mai hankali da mara hankali ya san shi ba shi da hankali mun gane abin da jahili da malami sun san makarici ne shi to shine abin da yake nufi wal kadhibu fiha min akhassil khalqi wa akdhabihim kuma shine mafi ƙarya wa azlamhim kuma mafi zalunci fa hikmatullahi wa rahmatuhu bi ibadihi dan haka hikimar Allah da tausayin da Allah yake da bayinsa shine an yakuna bainahuma shine ya zama tsakanin mai da'awar annabci na gaskiya da mai da'awar annabci na ƙarya minan furuqi a samu bambance bambance ma ya tabayyana li kulli man lahu aqlun wanda wannan abun zai bayyana mai gaskiya ya bayyana a gane shi mai ƙarya ya bayyana a gane shi li kulli man lahu aqlun ga duk mutumin da yake da hankali mun gane wannan abu aiwa sai ce thumma akhbara isa alaihi salam annahu aw ku anna shari'at al injili shari'atun fiha suhulatun wa yusrun to wannan sai mu bashi sai a darasinmu na gaba insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar kuma ku yi haƙuri daga farawa sai ga lokaci yayi ni kaina ban an karba na ɗauka ban huce minti 30 ba wai lokaci yayi to Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo sa mu amfana wannan karatu na bana na kowace shekara ma Allah sa ya zama mana sababin samar da tsoron Allah zukatanmu da gyara halayenmu Allah ya taimake mu ya karɓi ibadar mu ta azumi da sauran ibadu a wannan wata وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك